sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 11 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya da shugaban Jamhuriyar Niger na kan tattaunawa kan matsalolin yankin Sahel. Za kuma a ji cewa malamai sun fito da sabbin tsare-tsare na sallah da karatu a masallatan babban birnin tarihin Najeriya Abuja.
Kuma idan za a yi karatu a warware a ba juna madara a mai da tsari ya tabbatar da haka kuma a sanya wannan shafin da ake sakawa a fuska.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin zaben kasar Kamaru. Har ila yau Awwal Garba din na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Juma'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bi sahun sauran Amurkawa wajen jinjinawa kusan mutane 3000 da aka kashe a hare-haren ta'addancin jiragen sama da aka kawo wa Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. A yau Juma'a da safe, Trump ya yi jawabi a wurin wani taron biki da aka yi a filin tunawa da wurin da jirgin sama mai lamba 93 ya fadi a kusa da garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda fasinjoji 40 da ke cikin jirgin suka mutu. Shi kuma Biden ya halarci taron tunawa da harin na ranar 11 ga watan 9 a wurin tarihin da ake tunawa da harin a birnin New York. Yau muna jinjinawa a sadaukar da kan da suka yi, kuma muna matakar jimamin kisan mutane kusan 3000 a harin na ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001, a cewar Trump. Ya kara da cewa ga duk iyalin da harin ya shafa a fadin kasar, ni da mai daki na mun zo wannan filin ne da sanin cewa ba za mu iya kawar da damuwar da ke zakatan ku ba, ko kuma kawar da bakin cikin da ke tattare da wannan ranar. Mun yi muku alƙawari za ku ci gaba da ganin kauna da goyen baya daga duk Amurkawa. Bayan halartar bukukuwan, Biden ya ce zai karrama waɗanda har-haren suka shafa ta hanyar dakatar da tallace-tallacen yakin neman zabansa da kuma duk wasu ayyukan yakin neman zabe a yau. Kasar India ta samu kusan mutum 100,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Yanzu gaba ɗaya adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a Indiya ya kai mutum 4.5 miliyan. Da kusan mutum 6.4 miliyan da suka kamu, Amurka ce kaɗai ta zarta Indiya a yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19. A Amurka ana samun ƙarin yaduwar cutar sosai a tsakanin matasa, a cewar wani rahoton bincike daga Jami'ar Harvard wanda aka wallafa a shafin yanar gizon mujallar Jami'an Kiwon Lafiya ta Jama. Binciken da aka yi don samun wannan bayanin ya kunshi matasa 3,222 tsakanin shekaru 18 zuwa 34. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bangarorin Afghanistan da ba sa ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawar farko ta ido da ido gobe Asabar a Qatar don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka dade ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar wadda Amurka ta shiga tsakani a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan Afghanistan. Wata tawagar mashawarta da Afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan Taliban za su hau teburin shawarwari a Doha, babban birnin Qatar, abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya Alhamis. A Washington, shugaba Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu a tattaunawar ta samar da zaman lafiyar Afghanistan mai cike da kalubale. Yana mai bayyana tattaunawar a matsayin babban kokarin bangaren diplomasiyyar gwamnatinsa don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 20 ana yi a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya. Zanga-zangar nuna kin jinin cin zalin 'yan sanda a Bogota, babban birnin Colombia, ta rikide ta koma tashin hankali a dare na biyu a jiya Alhamis, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutum 9 cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar sun bankawa motoci kirar bus na birnin wata. Wasu kuma suka yi amfani da duwatsu da kuma kwalabe don jifar ƴan sanda. Waɗanda suka harba barkunan tsohuwa da gurnetin da ke gigita hankali akan masu zanga-zangar da ke nuna rashin jin daɗin su akan mutuwar wani ɗaliban fannin shari'a ɗan shekaru 46 da haihuwa. An ga ƴan sanda a wani bidiyo suna azabtar da ɗalibi Javier Ordonez lokuta da yawa da na'urar taser yayin da yayi ta roƙon su da su daina. Daga baya dai ya rasu a wani asibiti. ƴan sandan sun ce an kama Ordonez ne bayan da aka kama shi yana shan barasa akan titi da abokansa sabanin dokokin yin nesa-nesa da juna da aka sanya saboda cutar coronavirus.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger inda manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya Muhammad Ibn Chambers ke rangadi da kuma tattaunawa da shugaba Isuhu Muhammadu kan matsalolin yankin Sahel. Yusuf Abdullahi gare ka.
Matsalar tsaro da shirye-shiryen zabukan shekarar 2020 da kuma 2021 da matsalar ambaliyar ruwa su ne mahimman batutuwan da shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu da manzo na musamman na babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a kasashen yammacin Afirka da kuma Sahel Muhammad Ibn Chambers suka mai da hankali akai a wannan ganawar. Bayan ganawarsa da shugaban kasar Nijar Ibn Chambers ya samu zantawa da manema labarai. Ya ce na yaba wa shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu game da yadda ya shirya babban taron kungiyar kasashen yammacin Afirka sai ko ECOWAS ya wanda kuma ya samu wajen takwarorinsa. Sannan mun samu canza yawo game da matsalar tsaro musamman ma har-haren ta'addanci da ake cigaba da samu a 'yan kwanakin nan da kuma matsalar ambaliyar ruwa da ta haddasa asarar rayuka da dama da kuma kaddarori a jamhuriyar ta Nijar. Game da shirye-shiryen zabukan shekarar 2020 da kuma 2021 a jamhuriyar ta Nijar ga abin da Ibn Chambers ke cewa zaɓuɓɓuka ne masu muhimmancin gaske domin za su ba da dama a karon farko wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya miƙa milki a hannun wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa abu ne da zai shiga a cikin tarihin ƙasar nan. Ganawar da aka yi tsakanin shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu da manzo na musamman na babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a kasashen yammacin Afirka da Sahel Ibn Chambers ta kuma taɓo batun zaɓuɓɓukan da sauran kasashen yammacin Afirka biyar za su gudanarwa cikin wannan shekarar ta 2020 inda kasar Cote d'Ivoire da Guinea za su gudanar da nasu zaɓuɓɓukan a cikin watan Oktoba sannan Burkina Faso a cikin watan Nuwamba Ghana da Nijar kuma a cikin watan Disamba. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf, daga jamhuriyar Nijar kuma sai babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda malamai suka fito da sabbin tsare-tsare na kandagarkin corona a masallatai. Umar Faruk Musa gare ka.
Kuma idan za a yi karatu a warware a ba juna tazara kamar yadda tsari ya tabbatar da haka kuma a sanya wannan cakun da ake sakawa a fuska domin kula da lafiyar juna da kuma idan an taru a wuri wanda yake na musamman har sai idan za a ɗauki lokaci mai tsawo. Dangane da kuma sallah wadda ake yi ta yau da kullum limaman sun ba da damar cewa a iya yi wato shiga cikin sahu a haɗa sahu a yi sallah kamar yadda ake yi ko a shari'a musulunci sai dai da zarar liman ya sallah ne to shi kenan kuma sai a wato a rabu a bada wannan tukura da aka ce a bayar kuma za a yi zaman zuciri ne a wannan lokacin na addu'o'i da kowa zai makansa da kuma ƙasa baki ɗaya.
A shirye da na yi da shi Dr. Modibo Umar ɗaya da cikin mambobin kwamitocin da ke yaƙi da cutar COVID-19 a yankin babban birnin tarihin Najeriya Abuja da kewaye ya bayyana cewa matakan da limaman suka ɗauka sun yi daidai amma fa akwai wani ƙarin haske da ya kamata al'umma su yi la'akari da shi.
Kaga wannan jirgin mutane da aka yi a gida ɗin nan da ƴan watanni shi ma ya taimaka domin ya ba mutane dama su lura da waɗansu ƙa'idoji wanke hannu a kar a fita yawo da yawa to kaga su jirga duk abubuwan da ya zo mana da sauki amma ga kasashe manyan kasashe na duniya wanda su ma suna ƙirƙiri kamar Amerika ka ga yadda mun zo musu tun kusan miliyan yanzu sun zuwa rayuka saboda wannan cuta ta coronavirus.
Don haka kana ganin wannan sabon tsarin wanda aka dan daga takunkumi ko tsanani ba zai kawo ta illa wurin yaduwar wannan ciwo ba kenan?
A ni a gani na kuma a sani na zai kawo sai dai kawai da yake yawancin mutane sun dan fahimci musamman mutane da suka san suna da matsala kuma ayyuka da aka yi ya dai shige su sun fahimci cewa dole su kare kansu to shine za a ga zai zo da sauki amma lallai kar mutane su yi tsammani babu shi don gaskiyar magana zan gaya maka da ana tattauna gaskiyar magana yanzu an rage na ɗaya don tsadarsa don kowane test da aka yi guda ɗaya da yake a gurin suka fito ne in baka so ka bi na gwamnati 30,000 ko 40,000 za ka biya ta kuwa ba ta to mutane wannan test ake musu a kyauta gwamnati sai ta biya 30,000 ko 35,000 kayan aiki test to so saboda haka gwamnatoci hukumomi sun da su ma babu kuɗi ya ce maka to gaskiya ma da rama a daidai domin shi yasa nake gada jaddadawa mutum ya kare kansa.
Dr. Modibo Umar kenan ɗaya da cikin membobin kwamitin na yaƙi da cutar COVID-19 a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, yanzu kuma ga Awal Garba da rahoto na musamman.
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamarun Mustapha Biya ya bayyana ran da za a gudanar da zaben shugabannin gundumomi a kasar Jamhuriyar Kamarun. Karan farko kenan da za a gudanar da irin wannan zaben tunda kasar ta samu yancin kanta ta bangaren siyasa amma zaben yana nema ya samu cikas ga dan adawan kasar Jamhuriyar Kamarun wanda suka ce ba za su yarda a gudanar da zaben ba. Ko da yake jami'a mai mulkin kasar ta shugaba Biya ta ce babu ruwan buri da gada za a gudanar da zaben ne ranar 6 ga watan Disamba shekarar 2020 a lajiyar wani sharbutu dan jam'iyyar SFC ne mai mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya yi mana ƙarin haske kamar haka.
Wannan zaɓe da aka kira wato zaɓe ne wanda ake jiran shi hannu biyu duk 'yan ƙasa 'yan Kamaru gabaki ɗaya sun yi maraba da wannan kiran zaɓen da aka yi saboda shi ne ƙarshen zaɓuɓɓukan da ya saura cikin kundin ƙasan Kamaru wanda ba saka shi ya soma aiki ba. To saboda haka wannan babban abu ne a wannan ƙasa zai zama na komai da komai da mutane suke fada suke kaza duk zuwa wannan abin zai nuna cewa komai zai tafiya da kyau. To na biyu kuma waɗannan da suke ce za su bata zabe wannan ba za su iya ba saboda shi wannan zaben dai a kowa san yadda zaben yake kansilo ne masu wannan zaben ba kowa da kowa bane kuma duk party opposition da suke cikin kasa wanda suka tafi zabe duk suna da kansilon su kuma ba su taba yadda su sun wuce sun zama deputy sun zama mayor suna da mayor kuma suna da councilor zuwa cewa councilor su kasu tafi zabe wannan ba zai taba yiwuwa ba domin abin mamaki wato sai su fita ma kujerun da su ma suke saboda wannan abin da zai kara kujerun su karfi. To duk wanda yake sai zai bata wannan zabe ba zai iya ba don shi wannan kanto da yake magana maganan banza yake yi shi ya ki tafiya zabe gwamnati bai hana shi tafiya zabe ba an ce tafi zabe lokaci ya saura awa hudu a rufe kundin rajistar zabe sai ya zo ya ce shi ba zai tafi zabe ba wai shi ya fasa ba zai tafi ba bai tafi ba. To yau baka da kansilo baka da deputy baka da mayor wani magana za ka yi kundin kasan kundin dokan kasan kamar ya ce baka da kansilo ɗaya da yana da kansilo ko da guda ɗaya ne yana da bakin da zai magana ba ba yanzu da yake na haka wannan bai da bakin magana ne da zai kawo mana wani sabulashin na abin na kasa wato ya da yi wa kanshi fitina kuma minista ya gaya masa cewa ga yadda doka ya fada ga yadda doka ya fada an ba zai bi doka ba bai bi doka ba ya sani cewa za a kama shi kuma ba wanda zai bi goyon bayan shi saboda shi ya fara tafiya ya ta yi tafiya zaɓe yanzu kuma bai zai ce wa mutane na faru na da biyu kenan kuma wannan abin na waɗannan matasa abin da muke ta gaya musu kullum cewa su yi haƙuri da abin da shugaba ke fara to gashi lokacin ya zo domin ya fara gaya musu shi da bakin shi a wani magana da ya December cewa su sani cewa ya san suna son mulki ya san suna son aiki to amma su koya tukunna. To yanzu gashi za a ba wa dukkan jaha zaman kansu to yanzu zai ba su aiki da yawa kuma kowa zai san me yake yi ko ba wani wanda zai sake zargan gwamnati ta gwamnati ne bai aiki ba a ko kuma kaza kaza ya ba mu ne a yi zabe mu zabi wanda za su rike jihar mu ko jihar ku ko wani jiha to saboda haka wannan babban babban abu ne ci gaba da aka samu a cikin kasan Kamaru saboda haka Allah ya sa wannan rana ya kai mu wannan rana na 6 ga watan December a yi zabe lafiya bayan kwana uku an yi 6 ga wata 9 ga wata dai an faɗi waye ya ci kwana uku za a faɗi waye ya saci kawai kama aiki
sai Alhaji Jibrilla Ibrahim Yaki dan jam'iyyar adawa ne na SDF ta ni jamhuri kuma ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji a bangaren masu tayar da kayar baya na ɗan awali ya mana tsokaci kamar haka
wannan zaɓe ne da bai da amfani mu a wajenmu domin me yasa ita jama'iyya mai mulki da gwamnati sun tsara wannan taron a wannan lokacin da yake sun riga sun shirya komai kaga sun riga sun kwace duk kansala ne masu zabe kuma duk sun tara duk kansala gaba ɗaya nasu ne gaba ɗaya ko ta ina to sabida da haka mu ba mu da kansala me za mu je mu ya zabe wace gara su su zabe su suya su mu ba za mu shiga wannan zaben ba domin ba mu da waɗanda za su zabe mu shine magana to ita kuma dama gwamnati wannan gwamnati na Polbia abinda take so kenan me yasa jami'a waje shekara kusan 20 da yan kai da aka magana za su yi wannan za su sa wannan abin bai sa ba ta yi ba wannan shekaran ka gani duk shashin ingilishi gaba daya ita ce da kansula tana nuna ma duniya cewa a wannan shashi din ma duk mutane sun yadda da ita suna sun yadda da gwamnati cewa bin nan kuma ƙarya ne don ko zaben kananan hukumomi da aka wani abin nan ba yi wani zabe a can ba ba yi zabe ba sojoji da suke nan su zojoji su suka zabe jama'iyyar RDPC su aka ta su dinga jefa ƙuri'a aka karshe aka ce sun ci zabe su suke da dukan sada wannan wajen ne mu kuma da mun muka fara kai ƙara a babban kotun constitution na ƙasa aka ce to an share zaben wajen da wannan wajen za a sake da aka sake dawowa abin da aka yi farko shi aka sake yi wai ana jira ko mu sake kuma wannan muka ci gara ku karata da shi mu ba za mu yi komai ba za mu dawo kan wannan ba shi sa mu muka fita shike wannan zaben ba zaben mu bane zaben wa'anda suke da councilor ne mu ba mu da councilor da za su yi mana zabe yanzu muka ce za mu sa abin wa zai zabe mu mu je mu kara asara kan asara duk wanda zai a matakara bin jaka 50-50 zai jaka 50 zai zuba in muka za mu zuba kudin jaka 50 mu ne da bamu da wanda za su zabe mu to sabida da hakan nan shi sa muka gwammace su yi abin su yawa mu yanzu za mu gani in ma shekara 200 suke so su yi ta mulkin kasar ne su yi dai za mu ga dai karshen ta
Muhammad Hawal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi kokarin matakaya wajen ganin cewa ta kammala gine-gine na sabbin filayen wasanni na Tamola da ma na motsa jiki a faɗin kasar irin na zamani domin tarbar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da kasar za ta yi a shekarar 2021. Na sadu da ɗaya daga cikin masoya Tamola kasar ta Jamhuriyar Kamaru, Alhaji Garba. Ya yi mana farin cikin sa na wasan da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta yi.
Alhaji Garba Abubakar, a matsayinka na masoyin ƙwallon ƙafa a kasar Kamaru, me zaka faɗa akan wannan aiki da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi wajen gina filaye na zamani da kuma hotel amma da inganta hanyoyi da kuma internet a fannin ƙasar domin tarbar kofin da za a buga a ƙasar Kamaru a shekarar 2021-2022?
Wallahi abin da zan ce abin murna ne. Yau Allah ya sa gwamnatin ƙasar Kamaru ta buga manyan filayen ball da manyan hotel. Yan Kamaru kansu sun buga manyan hotel wanda shi ka zo ka gani tukuna za ka yi da abin da aka yi. Hanyoyi ana kan gyaran su domin me? Domin za mu tari bakin duniya akan sha'anin wasan ball. Wannan ƙwallon ƙafa da za a kasan Kamaru a wata na farkon 2021 na tsammanin duk wanda ya zo Kamaru zai san cewa ba Kamarun da ake masa magana ba ne. Kamaru wata babban ƙasa ce wanda take da filaye, take da wajen jin daɗi, take da wajen nishaɗi da falale wanda duk kowanne zai zo ya ziyarci Kamaru ya ga wajejin tarihi a ƙasarmu Kamaru. Na godewa kuma muna muku marhaba kafin ku zo. Muna bukatan duk wanda ya zo zai dauki silma, zai dauki fotuna, ya je ya nuna wa kasansa cewa Kamarun da ake fadin nan ba ita bace wata kasa daban ne, wata duniya daban ce.
Ya ai ƙwallon ƙafa kuma wanda za su zo,
muna jiran su hannu a hannu biyu za mu musu karba. Duk birnaye an riga an tsara committee na tare na fifita wa'annan na ba su karfin su yi wasan ball. Ana musu committee, za a tare su da 'yan kasan su da 'yan kasan Kamaru ma da suke son don kusan kasan Kamaru. Kasan Kamaru Afirka ce, kowace kasa da akwai dan kamar mai son wannan kasan idan suna wasan ball. Bayan irin su to Kamaru na tsari gyaran da ake yi a birnin Duwala, Yaounde, Garwa, Limbe da sauransu biyun za su tari wannan wasan. Watan abin murna ne, muna kokon mutane ku zo ku kalla
na bangaren tsaro kuma kana ga
ko me nanan gwamnati ya riga yayi tsari kada kowa ya ji tsoro. Sojoji nanan, masu bekin asiri nanan, masu kufiyar da likitoci, daktoci ma duk an riga an musu kuskure ma. Duk daktoci babu karamin dabta yanzu a Duwala, a Yaounde, a Bafusa, a Limbe, a Garwa, ko me ya jabu har ba minda. To ina tsoron, ina roƙon mu ba wani kamar kuma motocin ambulance gwamnati ya sai su, ina jiran wannan abin din.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bi sahun sauran Amurkawa wajen jinjinawa kusan mutane 3,000 da aka kashe a hare-haren ta'addancin jiragen sama da aka kawo wa Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. A yau Juma'a da safe, Trump ya yi jawabi a wurin wani taron biki da aka yi a filin tunawa da wurin da jirgin sama mai lamba 93 ya fadi a kusa da garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda fasinjoji 40 da ke cikin jirgin suka mutu. Shi kuma Biden ya halarci taron tunawa da harin na ranar 11 ga watan 9 a wurin tarihin da ake tunawa da harin a birnin New York. Kasar India ta samu kusan mutum 100,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Bangarorin Afghanistan da ba sa ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawar farko ta ido da ido gobe Asabar a Qatar don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka dade ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar wadda Amurka ta shiga tsakani a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan Afghanistan. Wata tawagar mashawarta da Afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan Taliban za su hau teburin shawarwari a Doha babban birnin Qatar abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya Alhamis.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Creation wacce ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.